sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Ibrahim Ka'almasi Girba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau Lahadi 19 ga watan Yuli na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Ibrahim da kanin labarai.
Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres je Asabar ya faɗi a wurin taron tunawa da Nelson Mandela na shekara-shekara cewa annobar COVID-19 ta fallasa abubuwa da dama a duniya. Shugabannin kasashen Turai sun fara tattaunawa a rana ta uku a birnin Brussels a yau ɗin Lahadi a ƙoƙarin cimma matsaya kan wani gagarumin shiri na farfaɗo da tattalin arzikin nahiyar, sai dai har yanzu akwai saɓanin ra'ayi. Sannan dubun-dubatun masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati sun bazu kan tituna a Bangkok, babban birnin ƙasar Thailand, jiya Asabar.
Kanun labaran kenan aka saurara. Bayan labaran duniya, za a ji cewa jihar Zamfara ta ayyana shirin ɗaukar wani mataki don kawo ƙarshen matsalar 'yan bindiga. Shin wani irin fassara masana harkar tsaro ke yi wa wannan shirin?
Kowa ya kawo bindiga, za su kawo bindigar wacce ta lalace, za ku ba su shanu. Bindigar da take nan za su yi, ai sai tarbiyyar su ta gyaru sannan za ku samu yanda kuke so. In ba haka ba, wannan kuskure ne, ba yanda za a yi. Ai Katsina ta taɓa yin haka da, ana ba su kuɗi miliyan 20 kowane wata.
A can jihar Bauchin Najeriya kuma, dattawan jam'iyyar APC sun yi zargin shugaban jam'iyyar a jihar da wawure maƙudan miliyoyin nairan jam'iyyar. Kowace irin waina ake toyawa bayan hakan. Sannan muna ɗauke da rahoto akan nazarin da asusun kula da yawan jama'ar duniya UNFPA ta yi a bana, wanda ya nuna irin wagegen giɓi da ke tsakanin maza da mata, halin da mata ke fuskanta na cin zarafi. A duk rana irin ta yau Lahadi, muna ɗauke da shirin duniyar matasa wanda Madina Dahiru Mishanu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres je Asabar ya faɗi a wurin taron tunawa da Nelson Mandela na shekara-shekara cewa annobar COVID-19 a tabakinsa na fallasa almara da ƙaryayyen da ake yi a ko'ina, ciki har da ƙaryar da ake yi cewa cinikayya marar shinge na iya samar da ingantaccen kiwon lafiya ga kowa. Da zancen banza da ake wai, aikin kula da marar lafiya kyauta ba wani aiki ba ne, da yaudarar juna da ake cewa yanzu babu wariyar launin fata a duniya, da kuma mafarkin nan da ake wai duk tare ake. Jiya Asabar rana ta biyu a jere, hukumar lafiya ta duniya ta ba da rahoton adadin da ba a taɓa gani ba game da yaduwar cutar corona a duniya, inda aka samu sabbin kamuwa da cutar kusan 260 cikin sa'o'i 24 kawai. A ranar da ta gabata, wato shekaran jiya Juma'a, an samu sabbin kamuwa kusan 238. Zuwa yammacin jiya Asabar, hukumar lafiya ta duniya ta lissafa mutanen da suka kamu sanadiyar cutar COVID-19 sama da 593, wato ƙarin sama da 7,300, wanda shi ne ƙari mafi yawa cikin kwana guda tun daga tsakiyar watan Mayu. Yayin da shugabannin ƙasashen Turai suka fara tattaunawa a rana ta uku a birnin Brussels a yau ɗinnan Lahadi a ƙoƙarin cimma matsaya kan wani gagarumin shiri na farfaɗo da tattalin arziki wanda annobar cutar corona ta durƙusar, da kuma kasafin maƙudan kuɗin da ba a taɓa yi ba na dala $2 trillion, shugabar Jamus Angela Merkel ta yi gargaɗin cewa babban taron da ƙasashe 27 na iya sake tashi ba tare da cimma jituwa ba. Har yanzu ba zan iya cewa ko za a samu maslaha ba, a cewar Merkel, lokacin da ta iso don tattaunawar da aka ƙara kwanaki don yi. Ta ƙara da cewa akwai dai kyakkyawar niyya sosai, to amma kuma akwai saɓanin ra'ayi sosai, saboda haka ni ma zan shiga ƙoƙarin da ake yi na warwarewa, to amma kuma ta yiwu a kasa sake cimma maslaha a yau ɗin ma. Da Merkel da shugaban Faransa Emmanuel Macron da mai masaukin baƙi shugaban ƙungiyar tarayyar Turai Charles Michel na ƙoƙarin tayin wani sabon tsari don kauce ma cijewar da aka samu bayan da aka kasa cimma maslaha a taron kwanaki biyu da aka kammala jiya Asabar. Dubun dubatu masu zanga-zanga na nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati sun bazu kan tituna a Bangkok babban birnin kasar Thailand jiya Asabar. Suna kiran da a yi garan bawul ma kundin tsarin mulkin kasar da sojoji suka rubuta da sabon zaben majalisar dokokin kasar a kuma kawo ƙarshen sauran dokoki masu tsauri a kasar. Zanga-zangar wadda kungiyar matasa masu neman yanci ta shirya ita ce mafi girma tun bayan da gwamnati ta kafa dokar ta ɓaci a watan Maris saboda annobar cutar corona. Tun sannan tsauraran matakan da bayar da tazara sun taimaka ma gwamnati wajen takaita yaduwar cutar corona. To amma an kuma yi amfani da matakan a matsayin wani makami na siyasa wajen dakile zanga-zangar. A jiya din dai masu zanga-zanga wajen 2,500 ne suka taru a tsohon sashin birnin. Suna masu saba ma dokar hana cincirindo. Suna tarera waƙoƙin yin tarda gwamnati.
Kafin Ibrahim ya kawo mana wasu ƙarin labaran, bari mu duba rahotonmu na farko. Gwamnatin jihar Zamfara ta ayyana cewa duk wani mahari ɗan bindigar da ya tuba kana ya mika bindigarsa za a bashi shanu biyu. Kan hakan ne wakilinmu a Zamfara, Sani Shu'aibu Malumfashi, ya nemi ƙarin bayani da sharhi akan tasirin yin hakan. Ga rahotonsa.
Shin hakan yake kuma da wace manufa aka yi? Tambaya kenan da na yi wa kwamishinan yaɗa labarai na jihar Zamfara, Alhaji Suleiman Tanau Anka.
Ka san da yan watsa labarai wasu na fahimta wani bayani da yake alhali kuma ga yadda yake. Alhamdulillahi mu daraja gwamna wasu dai ne ya mai da abin wannan manufa. Kamar bayanin da ya yi, ka san su waɗanda mutane waɗanda tsarin da ya shigo da shi wanda ya san cewa alhamdulillahi aka samu sauƙin tsaro a jihar Zamfara shi ne na wannan na sulhu da aka yi da masu waɗanda ta'addanci. To alhamdulillahi wannan abu ne wanda yake kaga mutum ka raba shi da abun da yake wanda yake dabbobi ne na sai su a shanu tun ake awaki suka je suka sai waɗannan makaman suka amfani da su domin zuwa suna kai hare-hare a wasu wurare. To yau an zo an sulhu ga an shi makaman nasu an ce su je su zauna. To kaga abu ne wanda ya zan cewa ba su da wani abu wanda za su zama su yi dogaro da kansu. To amma alhamdulillahi mai daraja gwamnati ta yi cewa a taimaka musu da wani abu wanda zai zan cewa mutum zai iya san shanu ko tumaki wanda zai zan cewa ya ci gaba da rayuwa ta kamar yadda yake da baya can. Kaga cewa idan har aka amshi abun ga babu wani abu wanda aka ba su waɗanda mutane waɗanda ke wannan aika ɗin to za su iya komawa ga inda sun kai to. To amma garin cewa mai daraja gwamnati zan cewa sun samu abu wanda zai mantar da su wancan abun, zan cewa sun samu abun da za su sana'a da su wanda zai dogaro a kansu. To shi ne wannan bayanin ne mutane ke ɗauka cewa a an ce idan mutum mai kare yake mutum guda za a ba shi shanu biyu. Insani ne ba ka'ida ne wanda mutum misali maka da yake fursani za a ba shi shanu ba, ba haka ne ba. Illa dai su waɗanda aka yi su nan da su kuma suka rubuta su nan tsakani da Allah. To daga baya gwamnati za ta duba ta ga abin da za ta taimaka musu wanda zai zanci sun samu sana'a da za su yi.
Kwamishinan watsa labarai Alhaji Suleiman Tanau Anka kenan. Na kuma tuntuɓi ƙwararre a harkar tsaro Manjo Al-Mustapha, tsohon dogarin Janar Sani Abacha. Shin wannan al'amari zai taimaka ga kawo ƙarshen hare-hare?
Wannan a guri na kuskure ne. Soja suna da abubuwan da aka ce su yi, kawai su yi abin da aka ce su yi gadan-gadan kuma cikin lokaci. 'Yan siyasa idan za su yi kamar haka suna kallonsa ne ta hanyar siyasa. To akan yi haka ne bayan an gama wani fafutukan duk wani wanda ya ɗau makami a kan wata ƙasa. To a sannan za ku iya cewa za a shirye su, za a shirye su sorry, a kuma faɗakar da su menene dokar ƙasa, menene zamantakewan ƙasa ba ɗaukan makami a kan mutanen da ba su ji ba su gani ba. Gwamnati ta yi tata shi ne soja da 'yan sanda hurumin da aka ba su su yi su bi kawai. In an ƙare sannan sai kuma a su wanda suka sadu da sun san cewa ba daidai ba ne to sannan a sa su. Amma daga kayi haka kowa ya kawo bindiga ya kawo shanu. Za su kawo bindigar wacce ta lalace za ku ba su shanu. Bindigar da take nan za su yi, ai sai tarbiyyarsu ta gyaru sannan za ku samu yanda kuke so. In ba haka ba wannan kuskure ne, ba yanda za a yi. Ai Katsina ta taɓa yin haka da ana ba su kuɗi miliyan 20 ba kowane wata. Suka rika kashe mutane don su kawo kuɗin da suke nema ya fi kuɗin da suke samu. Su sarrafa soja kamar bataliyan guda da waɗannan 'yan ƙungiya 'yar ƙarama ta irin wannan masu fasa ƙaurin. 'Yan fasa ƙaurin sun fi tsada akan sarrafa bataliyan ta soja. Abin da gwamnati mai yawancin manyan mutane wanda suke aikin na sojan ko na 'yan sanda ma yawanci ba su sani ba kenan. mafita alare ne shine su a ilmantar da su ta radio ta television ai suna ji sun fi kowa jin radio da television sun fi kowa karanta jarida har ka gansu kaman jahilai sun san me suke yi sun kuma san masu tura su so a ci gaba da magana ta haka yan sanda da soja sun san sun yi rantsuwa su tashi su yi rawar gani saboda ma kare mutuncin kansu mutuncin kasar su da mutuncin aikin su da mutuncin Najeriya a idan duniya ba wani abu da ya wuce haka
manjo almasafa kenan sani shi mulfashi murya amurka daga zamfara a Najeriya.
An gaida Sani Sha'ibu Malumfashi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da karin labaran duniya.
Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na neman tsaida shirin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka. Na sake bayar da tallafin miliyoyin daloli ga jihohi don gwajin cutar COVID-19 da bin sawunta da kuma cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo. ‘Yan jam’iyyar Republican a Majalisar Dattawan ƙasar na ƙoƙarin sake ɓullo da wani tsarin tallafi don daƙile yaɗuwar cutar COVID-19 da mace-mace a Amurka da taimaka ma ‘yan ƙasa waɗanda rashin ayyukan yi ya fi shafa da kuma tallafa ma ɓangaren tattalin arzikin ƙasar da ya fi fama. Matsayin gwamnatin ta Trump a cewar jaridar Washington Post ya fusatar da wasu 'yan jam'iyyar Republican a majalisar. 'Yan sanda a Portland na jihar Oregon ta nan Amurka sun ce an yi tashin hankali da daren jiya Asabar bayan da masu zanga-zanga suka balle mashigar ginin kungiyar 'yan sandan Portland suka banka ma ginin wuta wadda aka kashe nan da nan. Masu zanga-zangar sun kuma wargaza wani shinge 'yan sa'o'i kawai da aka kafa shi. A zagayen ginin kotun tarayya a Portland, an kafa shingen ne da zumar kauda rigima tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro a cewar ofishin Attorney General ɗin Amurka a wani saƙon Twitter. Akan yi zanga-zanga kulle yaumin a wajejen ginin kotun tarayya ɗin na Portland tun daga ran 25 na watan Mayu lokacin da wani baƙar fata mai suna George Floyd ya mutu a Minneapolis bayan da wani ɗan sanda farar fata ya danne mar wuya. Wannan ne ya haddasa zanga-zangar nuna rashin amincewa da wariyar launin fata a Minneapolis wadda ta bazu zuwa biranen Amurka ciki har da Portland ɗin. Sashin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya na kiran da ayi bincike kan amfani da ƙarfin tsiya da wasu jami'an tsaro na musamman masu yaƙi da ta'addanci suka yi a Mali kan masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati a ƙarshen makon jiya. Wanda ya yi sanadin mutuwar farar hula da dama. Gamayyar sojojin aikin tabbatar da zaman lafiya a Mali ta MINUSMA ta tabbatar da mutuwar farar hula akalla 14 baya ga wasu 154 da suka jikkata lokacin da jami'an tsaro na FOSAT waɗanda rukuni ne na musamman na yaƙi da ta'addanci suka yi amfani da ƙarfin tsiya a Mali. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi imanin cewa da yu waɗannan jami'an tsaro na musamman sun saba ma ka'idar aikinsu na yaƙi da ta'addanci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, Majalisar Dattawan Jihar Bauchi ta jam'iyyar APC ta buƙaci uwar jam'iyyar ta ƙasa da ta hanzarta gudanar da binciken shugaban jam'iyyar ta jiha Alhaji Uba Ahmad Nana bisa zargin da suke masa na dulmiyar da kuɗi naira miliyan 600 wanda uwar jam'iyyar ta ƙasa ta aiko da su da kuma wasu kuɗin naira miliyan 60 wanda za a mayar wa 'yan takarar da suka sayi fom na yin takara. Wakilinmu a Bauchi Abdulwahab Muhammad na dauke da karin bayani.
Taron manema labarai da tawagar majalisar dattawan jam'iyyar APC din suka gudanar, kakakin majalisar dattawan Ahmed Tijjani Hardoji ya ce suna zargin Uba Ahmed Nana da gaza yin bayanin inda kudaden suke, don haka sun buƙaci uwar jam'iyyar ta ƙasa da ta kafa kwamitin bincike.
A sunana Ahmed Tijjani Hardoji daga shiyar Katagun. Wannan zargi da muke ta yi wato kuɗi ne wanda ake cewa an kawo su daga National akan dan a gudanar zaɓe.
Kuna zargin shi wa kenan?
Shi chairman Banana da waɗannan kuɗi miliyan 600 da nake gaya maka kuma duk escrow din sa ma ba su san ma mi akai da kudin ba su san ma wadansu an kawo ba ana zargin sa da wadannan kudade wanda muke so mu gani in an zo an sa committee daga national intervening a ciki ta tabbatar da wadannan bayan haka kuma akwai kudin forms da aka bayar wanda aka tuno return daga national na miliyan 60 wanda shi ma ba a san a ina suka ba su kansu escrow din ma ba su san a ina suka ba in dai za a ce shugaba zai cinye wadannan kudade ko kuma shi kadai ko kuma da wadansu tsararru ai kaga wadannan ba shugabanci yazo yi a mutane ba
na ku da asusu ne wato account
to yanzu muna mun ji gaba daya an zo an duba ba APC gaba daya ba ta da asusu ma
sai dai kuma a lokacin da yake mai da martani kan batun uba Amin Nana ya bayyana rashin jin dadin sa inda ya kira dan zuwa kotu don karar dan jarida da kuma gidan jaridar da ta ba da rahoton zargin da dattawan jam'iyyar ke yi a kansa
dan jarida yana aikin sa ne na sauraron wasu mutane masu korafi kuma ya baka dama ka kare kanka
kuma
ka tabbatar da haka
eh kuma haƙƙi ne da bai haƙƙi ne ma ga nan mutunci ibada ne
eh haka ne
eh
shi dan jarida ba wai shi ne ya faɗa ba wasu ne ƴan jinjiyan ku
Allah ba
yan jami'an ku ne suka zargin ka akai da wannan
ko yan tagwaye miki ko uwa dai uba dai miki ko yan tagwaye miki ba abin da ya dame da mutuncin yawan kare
kana da dama kare mutuncin ka kuma yan jarida yana aikin sa ne na fadan abin da aka gaya masa
saura da me shi dai aikin dan jarida shine ka ji ta bakin dukkan bangarorin da suke takaddama akan abin da ta shafe su Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Nigeria
a gaida Abdulwahab Muhammad a wani sabon rahoto da asusun kula da yawan jama'a na majalisar dinkin duniya UNFPA ya fitar yayi nazari akan halin da al'ummar duniya ke ciki inda ya gano cewa mata ne suka fi fuskantar matsaloli wanda aka yi wa take ba da san raina ba dake nuna rashin daidaito tsakanin maza da mata na ƙara ta'azzara a bangaren ayyukan cin zarafin mata daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana
irin wannan rahoto dai a duk shekara ake fidda shi don duba halin da al'ummar duniya ke ciki inda a bana ya fi karkata akan halin da mata suka tsinci kansu musamman a wannan lokaci da dokar kulle na annobar cutar COVID-19 ya dada dagula ayyukan cin zarafi ga mata kamar yadda Kore Habib wacce ke aiki da asusun kula da yawan jama'a na majalisar dinkin duniya a fannin hulɗa da ƴan jaridu a Najeriya ta yi ƙarin haske
akwai tozartawa ƴa mace na rashin zuwa makaranta zuwa ga auren dole zuwa ga aure yarinya tana karama har zuwa ga idan namiji ya rasu sai a ce mace ba ta cikin gadar sa zuwa ga kuma fiyade da kuma da tozartawa ya mace shi yafi cin tuwo a ƙwarya wa majalisar dinkin duniya shine aka ce to idan za a fuskanci zuwa shekaru 20-30 me ya kamata a ce an yi zancen wannan hadda ma kuma yanka da ake cewa female genital mutilation wato yadda ake wa su ɗan mata kaciya to wannan abubuwa ne kaɗan daga ciki da aka duba cewa da duniya fa shine matsala yanzu ga ƴa mace
jami'an lafiya a asibitin tarayya dake Unguru a jihar Yobe Hajjam Muhammad ta bayyana irin illolin da ke tattare da yi wa mata kaciya wanda hakan wani nau'i ne na cin zarafin su
kaciya wannan da ake wa mata gaskiya tana illatar da mata kuma tana kawo matsaloli da yawa wajen auratayya kanin mata da mazajen saboda shi wannan kaciya da ake wa mata sai halitta ce Allah ya yi abin ta a gurin nan wanda duk abin da Allah ya halitto shi to yana da amfanin sa a tare da a jikin dan adam to saboda haka cire shi ba shi da amfani tunda Allah ya san dalilin da ya daka abin ta a gurin to saboda haka ana shawartar mata a hakura da wannan kaciya da ake wa mata saboda illar yin ta ya fara shin yin yawa
a cewar kwamishinan harkokin mata a jihar Nasarawa Hajiya Halima Jabiru ta ce wannan yanayi da duniya ta tsinci kanta ya fargar da gwamnati musamman a sha'anin da ya shafi kiwon lafiyar mata
yanzu jama'a wannan COVID-19 ya bullo shine ma gwamnati cikin idananta ta bude ba mu da health facilities ba ma komai ne kawai azubi a kasa kuma muna fatan wannan zai zama sanadin da gwamnati duniya ko na kasashe wanda suka gasa su yi wani abu akai saboda haka bar ai bala'in affecting yanda mace take samun kulawa kulawa na inda za ta kare kanta kuma ita ce addressable because mace ita yi ciki a haihu a ciki ga yara ita ce wahala ita ce tana rike da wannan hannu ga wani cikin a jikinta ga wannan ita za ta nema musu abinci to duk wahalan gabaki ɗaya kan mace yake karewa wannan report daidai take haka ne abubuwa da suke faruwa yanzu baki ganin ma ko fiade-fiaden rains da ake cema yayan mu mata har yanzu ya karu
wani babban kalubale da mata ke fuskanta a Najeriya shine batun tabarbarewar sha'anin tsaro dake sanadiyar haƙi zamusu rayuwar iyali a cewar yar fafutukan kare haƙin mata Amina Yaya
daga farkon shekarun nan zuwa yanzu zamu ga cewa an samu karuwa ta gefen matsalan tsaro wato haddai ta fannin wayannan mutanen da ake cewa ƴan bindiga dake shiga ƙauyuka su kashe mazaje su yi mata fyaɗe da dai sauransu irin munana abubuwa wanda babu dadin gani to wannan yana nufin cewa za a ga karuwa ta gefen mata wayanda mazajen suka rasu an bar su da yara barkatai ba aikin yi ba wani yanayi ta yanda zasu iya ciyar da yaran su so zasu shiga cikin wani hali na kunci da
rahoton asusun kula da yawan jama'a na majalisar dinkin duniyar dai na fatan za a kawo ƙarshen jinkiri da ake samu wajen aiwatar da dokan hana yi wa yara mata auren wuri da yi musu kaciya da kuma yawan cin zarafi ta hanyar lalata ko yi musu fyaɗe da aka yi ta samu a wannan shekara Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
an gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim ni sauraro wannan shiri na zuwa maka ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC ga mai sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe da ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a barkanku da warhaka kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahiru mai shanu kamar yadda kuka sani shirin namu ya kawo muku wata hira da wani matashi mai suna Shamsuddin Muhammad wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia dake nan Amurka sai dai saboda yadda cutar coronavirus ta mamaye duniya a yanzu yana koyar da ɗaliban nasa ne ta yanar gizo Malam Shamsuddin ya fara yi mana bayani kan yadda yake fama da wannan sabon tsarin na koyarwa ta yanar gizo kamar haka
yanzu din nan ma ban dade da gama koyar da ɗalibai na ba kusan kullun sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne koyi ban koyar da su a sati ta yanan giza-giza muke yin komai da komai yanda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan giza-gizo su tambaye ni in ba su amsa ina da wani mai zanci aikin da zan ba su ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato class ko kima muna yin shi suna gani na ina ganin su tambaye ni in ba su ansa abun kawai yayi tsari gaskiya sosai ba abin da ya canza
ya kuma bayyana mana irin kalubalen da yake fuskanta a yayin wannan sabon tsarin A yau za ku ji ƙarshen hirar da abokin aiki na Mahmud Lalo yayi da shi inda zai bayyana mana yadda yake mu'amala da mutanen gida yayin wannan annoba da kuma irin abubuwan da yake yi domin ɗebe ma kansa kewa bayan ya gama koyar da ɗaliban nasa ta internet
ina kira ƴan uwa da abokan arziki ta yanan gizo-gizo an ga fuskar su shiga fuska na in ce musu to da Allah su zauna gida saboda mu ga abin da muke fuskanta kuma su zauna gida saboda kare kansu saboda wannan ita cutar nan gaskiya ce kuma ba mu san Allah ya kare mu kuma ya sa dai ba zai yi muni ba yanda ya yi muni ba zai yi muni a can gida ba yanda ya yi muni anan
yayin ne mu'amalarsa take da makwabtansa musamman ma a wannan yanayi da ake fama da cutar ta coronavirus wacce ta sa aka ce kowa ya zauna a gida
to kasa mu'amalan mutanen mu da mu'amalar su turawa da ban yake gaskiya ina so in ce da nazo nan ina zaune yanzu a wani inda nake zaune yanzu gidan sama ne kuma yana da in ce hawa wajen 7 wato akwai kuna ko in ce inda apartment sun kai 100 haka amma abin mamaki shine gaskiya ni tunda nazo ban san waye makwabcina ba ban san waye in na fito kama ga mutunci bature da yake in abu bai hada ka da shi ba ko kallo
kowa dai yana da mu'amalan shi ne kan kawai abin da yake gaban shi. Amma sai abin mamaki shine wancan makon da ya gabata, wato sati da ya wuce, na fito zan je dan siya abin da zan siya saboda dan samu abin da zan jefa cikin ciki na saboda abin abinci da ya kare. To ina fitowa na haɗe da mutane wajen uku. To ganin nan zan fita dan samu abin da ni ma zan siya saboda an dan ce ana iya dan fita a samu. Duk wanda ka gani sai ya dan maka hello irin saboda kowa na kewa, mutane suna son mutum na ma son ya ga mutum ma amma ya rasa ganin mutum. To in ka ga mutum yanzu irin wannan lokacin zaka so ka dan ce mai sannu dai, ka dan ji daɗi dai kama mutum magana. To amma gaskiya abin nan dai da na lura na kan corona nan ya ƙara sa mutane su san darajar mutane. Dan dai ina nan yanzu na fu zamana dai nan da nake din nan, duk wanda na fito yanzu na ganshi ma babu wanda zai maka magana ko hakan gaban shi yake saboda ba abin da ya dauka. Amma yanzu da kaga mutum kan hanya sai ya dan daga maka hannu saboda ba kama kana son kaga mutanen ma baka ganin su. Zan yi magana da ƴan uwana da abokan arziki ko kuma masu aiki wanda muke aiki tare da su, ba mu haduwa fuska da fuska sai ta yanin gizo-gizo.
Na kuma tambayi Shamsuddini abubuwan da yake wajen ɗebewa kansa kewa bayan ya kammala koyar da ɗalibansa ta yanin gizo.
To a zahiri shine gaskiya yanzu dai daman ni ma'abocin son motsa jiki ne, amma tunda abin nan ya fara ina dan zuwa inda muke dan gym da sauransu, amma ko ina an rufe yanzu. So in dai kana gida sai dai ka dan motsa jikinka, kana dan daki, kana dan sama kasa kaza 1 2 3 4 5. Abin da dai kawai lokaci ma dariya nake ba kaina wasu abubuwan da zai yi ni kadai dan kawai in ba dan sa kaina in dan ji dan daɗi saboda kada kasance ina cikin kewa sosai. So ina dai abubuwa da yawa na motsa jiki a nan daki. Wani lokaci kuma dai duk da dai ba a baka shawaran ma kama fita ba dai ina dan sauka ƙasa dan zagaya gidan da nake zaune.
To a gaida Malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia da ke nan Amurka. A kuma gaida abokin aiki na Mahmud Lalu. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Dahiru Nishani daga nan birnin Washington DC.
A gaida Madina. To da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres jiya Asabar ya faɗi a wurin taron tunawa da Nelson Mandela na shekara-shekara cewa annobar COVID-19 ta fallasa abubuwa da dama a duniya. Shugabannin ƙasashen Turai sun fara tattaunawa a rana ta uku a birnin Brussels a yau ɗin Lahadi a ƙoƙarin cimma matsaya kan wani gagarumin shiri na farfaɗo da tattalin arzikin nahiyar, sai dai har yanzu akwai saɓanin ra'ayi. Sannan dubun-dubata masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati sun bazu kan tituna a Bangkok, babban birnin kasar Thailand jiya Asabar.
Masauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma zuwa gobe da izinin Allah ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A duk lokacin da mai sauraro ke da bukata za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kaw Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Leo Sahibu wanda ya hada mana shirin gaba daya, da ma injiniyanmu na yau ni Aisha Ma'azu da na shirya kuma na gabatar daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Ma'assalama.